نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا وانا مسلا تشينا الإمام البخاري لكينا ليجي الزاكي اشكين وانا نقلي نكنو او انا يمتشينا لاربا يو uku ga watan Rabi'u Tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi, wanda muke sharhin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min al-Kalim at-Tayyib na Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 17. Malam yana mana magana akan wasu makiya dan adam guda uku waɗanda suke tare da shi kuma suna ta kokarin halaka shi ko da yaushe. Na farkon su kuma mafi hadarin su shine shedan, sannan masu taimaka masa shine annafs, wato ran mutum da irin abinda Allah ta'ala ya kinsa a cikin ta na rauni, da sha'awa, na fushi, da kuma alhawa, wato soyayyen zuciya, wacce su ma suke tare da dan adam. Waɗannan guda ukun har ko da yaushe suna kokarin yadda za su halakar da dan adam, suna kokarin su ga sun dora dan adam akan hanyar da ba ita ce daidai ba. Yayin da dan adam ya karkata zuwa ga abinda zuciyarsa take so, abinda ransa yake so, abinda yake soyayyen zuciyarsa ne, sha'awa ko shubha ta gallabe shi, to a lokacin gabobinsa za su ansa kiran waɗannan makiya nashi su aiwatar da abinda waɗannan makiya nashi suke musu shifta da shi, daga nan kuma ɗan adam ya halaka kenan. To shine malam yake cewa fala tazalul jawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu, ce hadha muqtada halil abdi, haka gabobin ɗan adam yayin da ya karkata zuwa ga waɗannan abubuwa waɗanda su ne makiyansa, to haka gabobinsa za su zama ba za su gushe ba, suna masu biyayya ga waɗannan makiya nashi, suna musu da'a duk inda suka umarce su da kuma duk inda suka sa gaba. Yace haka halin bawa yake. Faqtadat rahmatu rabbihi al-azizir rahim ar-rahim bihi an a'anahu bi jundin akhar, sai rahamar Ubangiji ta'ala wanda yake mai mabuwayi mai rahama ta hukunta wa dan adam, an a'anahu bi jundin akhar, cewa Ubangiji ta'ala ya taimaka masa da wata rundunar, wa amaddahu bi madadin akhar yuqawimu bihi hadha al-jund alladhi yuridu halakahu, Allah ya kara bashi wani taimako, wato ya kara turo masa wani taimako sabo wanda da shi ne zai karya ko zai yi karon batta da waɗannan makiya nashi ko da wannan runduna wacce take buƙatar halaka shi. Fa arsala ilayhi rasulahu, Allah ya aiko masa da manzansa, wa anzala alayhi kitabahu, ya saukar masa da littafinsa, wa ayyadahu bi malakin karimin yuqabilu aduwahu shaytan, ya kuma karfafe shi da wani mala'ika mai karamci wanda yake fuskantar makiyinsa shaytan. Fa idza amarahu shaytanu bi amrin, idan shaidan ya umarce shi da wani al'amari ko da wani umarni, amarahu al-malaku bi amri rabbih, sai shi kuma wannan mala'ikan ya umarci dan adam da umarnin Allah ta'ala, wa bayyana lahu ma fi ta'ati al-aduwi min al-halak, ya bayyana masa abinda ke cikin da'a ga wannan maki nashi na halaka. Fa hadha yalimu bihi marratan, to wannan wani lokaci wato shi mala'ikan ya iya janyo shi dan adam zuwa gare shi, wa hadha marratan, wani lokaci kuma shaydan ya janyo shi zuwa gare shi. Wal mansuru man nasarahu Allahu azza wa jalla, wanda yake abin taimako ko mai samun nasara shine wanda Allah ta'ala ya bashi nasara. Wal mahfuzu man hafizahu Allahu ta'ala, wanda yake kuma tsarare shine wanda Allah ta'ala ya tsare. Abinda malam yake cewa wato rahamar Ubangiji ta'ala bata bar dan adam a tsakanin makiyansa ba su yi yadda suka ga zama da shi. Ubangiji ta'ala ya ainihin ba wa dan adam wani taimako wanda da su ne zai iya murkushe waɗancan makiyana shi. Bai bar dan adam Iblis yayi yadda ya ga dama da shi ba, bai bar dan adam soyayyen zuciya ya fi ƙarfinsa ba. Allah ta'ala ya taimaka masa da abinda da wata rundunar da idan ya rike ta to zai iya karo da waccan runduna ta makiyan Allah ko waccan runduna ta makiyansa da suke son halaka shi, kuma ya iya murkushe su matukar dai ya karbi wannan runduna kuma ya aiwatar da ita kamar yadda Allah ta'ala ya umarci shi. Saboda haka Allah ta'ala bai bar dan adam haka nan ba, sai ya aiko da manzanni. Wadannan manzanni kullun su abinda suke karantarwa shine abinda yake cin karo da abinda Iblis yake yadawa, suna kuma bayyana irin abinda yake cikin bin umarnin Iblis na hadari da halaka. Saboda haka koyarwar annabawa koyarwa ce wacce take yakar abinda Iblis shi kuma yake yadawa a doran kasa. Saboda haka ga dan adam aka bashi dama, aka bashi cikakken hankali ta yadda zai iya fahimtar abinda annabawan nan suka zo da shi. Idan aka samu wani dan lokaci bayan aiko wani annabi ya zo ya yi nashi aiki ya tafi, aka samu wani dan lokaci dan adam wato ya fara manta wannan ubarni da Ubangiji ta'ala ya aiko annabinsa da shi, to sai Ubangiji ta'ala ya sake jaddada aiko wani annabin dan a kara tuna masa irin abinda yake gabansa da abinda yake fuskanta na hadari da kuma yadda zai ci galaba akan makiyinsa shedan da masu taimaka masa. To haka idan tafiya ta yi tafiya aka kara samun tsaiko, nan ma Allah ta'ala sai ya aiko wani annabin har lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shine annabin karshe. Aiko manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa al'amaratu bisu, annafsu al'amaratu bisu, da Iblis da mataimakansa ba za su iya mamaye kuma komai da komai ba. Wannan lokacin ya kare, Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma samar da khairu umma wanda za su kasance tare da shi, wanda babban abin da suke dauke da shi baya ga imani shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wanda kuma wannan shine yake kishiyantar abin da shedan yake yadawa. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kun kasance mafiya alkhairin mutane da aka fitar daga cikin daga wato Allah ta'ala ya fitar da su, ya fitar da su ta hanyar ba su wata tarbiya ta musamman wacce babu wata al'umma da ta samu irin wannan tarbiya, domin ta samu tarbiyar ta ne daga hannun annabin da babu kamarsa, ta shiga ta yi karatu a makarantar da babu kamarta tun kafawar duniya. Sabanin gabanin haka ba a samu irin wannan tarbiya ba. Babban abin da yake cikin wannan tarbiya da Allah ta'ala ya sanya wa dan adam ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, a ga wanda yake ba daidai ba a hana shi, a ga wanda ya bar abin da yake daidai a umarce shi, ayi umarni da abin da Allah ya ce ayi umarni da shi, a hana abin da Allah ya ce a hana. Wanda wannan shine sammamul aman, shine zai ba wa dan adam kariya, wanda shine al'ummomin baya suka rasa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Saboda haka su sun kai wani matsayin da babu wani zai ga wani yana wani abu ya ji hana shi. Al'ummar musulmi sai Allah ta'ala ya sanya wannan yana daga cikin babban abin da yake rike ta, al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Shi ne yake rike da safinatun najah, da zarar aka sake shi to shikenan al'umma za ta halaka. Duk da kaga al'umma ta halaka a wani bangare na rayuwa, to an sake janibin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wanda wannan shi ne yake kishiyantar abin da shedan da mataimakansa suke yadawa. To Allah ta'ala bai bar dan adam haka nan a hannun makiyansa su yadda suka ga zama da shi ba, sai ya taimaka masa da aiko da manzanni, ya kuma taimaka masa da saukar da littattafai waɗanda kullun suke masa bayanin ga waɗanda suke makiyansa, ga kuma yadda zai yaƙe su, ga kuma hanyar da zai bi ya tsira, ga kuma hanyar da makiyansa suke so su ja shi akan ta, ga yadda take ta halaka ce. To shine malam yace wa ayyadahu bi malakin karimin yuqabilu aduwahu shaytan, yadda Allah ta'ala ya saki shaydan ya bashi dama zai iya waswasi a cikin zukatan mutane, to haka Allah ta'ala ya sanya kowane mutum ya sanya masa mala'iku, kowane mutum yana da mala'ikun da suke kuyewa da shi. Lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, Allah ya ce duk dan adam yana da mala'ikun da suke kewaye da shi, kamar yanda annabi su ci ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin, babu wani ɗaya daga cikin ku face akwai wani sheɗani da yake manne da shi tun haihuwarsa har zuwa komawarsa ga Allah. Sahabbai har suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya rasulullah, har kai ma akwai wani sheɗan da ya manne maka? Annabi ya ce har ni, amma Allah ya taimake ni, nina wa ya mi kauya, saboda haka ni baya bani wani ubarni sai na alkhairi. To amma ba wani dan adam da yake iya tutiyar cewa shi nashi ya musulunta ko ya mi kauya. Wannan wata khususiya ce Allah ya yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi ba shi da wani sheɗani tare da shi da zai iya umartarsa da ya kaucewa hanyar Allah, amma duk wani dan adam to akwai wannan tare da shi. Duk wani dan adam akwai wannan tare da shi, tare ake haifa su, kamar yadda yazo a wani hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da wanda aka haifa sheɗan yana tsikararsa. Sai Annabi Isa alaihi salam shi ne wanda Allah ta'ala ya karbi addu'ar mahaifiyarsa tun yana ciki, wa inni u'izuhu bika wa zurriyatahu u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim, mahaifiyar Annabi mahaifiyar Maryam alaihi salam, wacce ta nemi tsarin Allah ta'ala ya tsare ƴarta Maryam ya kuma tsare abinda za ta haifa. To Allah ta'ala ya karbi wannan ya tsare mata shi lokacin da ta haife shi, ya kasance shaydan bai iya abinda ba. Shi yasa za ka ga a hadisu shafa'a za a je kowane annabi a je ana roƙonsa cewa ya zo ya yi ceto, a yi hisabi, wato ya nemi ceto a gurin Allah ta'ala don Allah ta'ala ya hisabi kowa ya san ina ya kama ina zai tafi. Kowane annabi yana faɗar abin da ya taɓa yi wanda Allah ta'ala ya fushi da shi, sai banda Annabi Isa alayhi salam, kamar yadda hadisi ya ce falam yadhkur zamban, saboda shi ya samu tsarewa daga wannan. Saboda haka duk ɗan adam akwai wannan tare da shi, sannan akwai kuma mala'ikun da suke tare da shi su kuma suna umartarsa da kyakkyawan abu. To shi ne malai ya ce to wannan yana daga cikin rahamar da Allah ta'ala ya wa ɗan adam, da ya bar shi waɗannan maƙiyana shi ya galgala shi za su yi. Kamar yadda shaidan ya ci wannan alwashi gaban Allah ta'ala, la'ahtanikanna zurriyatahu illa qalila, wannan alwashin da ya ci da gaske yake kuma ba ya bacci akan wannan. To Ubangiji ta'ala sai bai baɗa adam ba, sai ya taimaka masa da madad, aika masa abin nan taimako wanda zai fuskanci wannan waɗannan maƙiya da suke wannan rundunar da take ƙoƙarin halaka shi. Shi ne malai ce fa idza amarahu ash-shaytanu bi amrin amarahu al-malaku bi amri rabbih, yayin da shaytan zai umarce shi da wani al'amari, shi kuma mala'ikon sai umarce shi da wani al'amari wanda yake na Ubangiji. Wa bayyana lahu ma fi ta'ati al-adubi min al-halak, ko bayyana masa cewa bin hanyar maƙiyinsa din nan halaka ce, in ya yadda ya bi abin da shaytan yake saka masa a zuciya to ƙarshe fa halaka zai yi. Fahaza ya limo bihi marratan wa haza marratan, to haka dan adam zai zama wani lokaci shaidan ya iya da rundunarsa su iya cin galaba akan su jawo shi bangaransu, wani lokaci kuma mala'ika ya jawo shi bangaransu. Wal mansuru man nasarahu Allahu azza wa jalla, wanda zai ci nasara a wannan gwagwarmaya da wannan turjiya da ake yi tsakanin dan adam yana son ya bi hanyar Allah ta'ala da kuma shaidan yana so ya kauce masa shi da yana so ya kauce wa hanyar Allah ta'ala shi da mataimakansa, to wanda zai ci nasara shine wanda Allah ya taimaka masa ya ci nasara. Wal mahfuzu man hafizahu Allah ta'ala, tsararre shine wanda Allah ta'ala ya tsare. Malam yace wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammarati nafsan mutma'inna, hakanan Allah ta'ala ya sanya masa wato abinda zai fuskanci nafsuhul ammara, zuciyarsa da kullun take umartarsa da sharri, wato zuciyar da Allah ta'ala ya dasa a jikinsa akwai annafsu guda uku, akwai annafsul ammara bisu, akwai annafsul lawama, akwai annafsul mutma'inna. Annafsul ammara bisu ita ce wacce kullun umartarsa take, kullun tana umartarsa da ilefi, kullun sa abinda zai rika sakawa a zuciya shine ya zai sabawa Allah, abinda yake sakawa ko da shi a zuciya ya zai yayi sharri, ya zai yayi mugunta, ya zai yayi cuta. To wannan daga annafsul ammaratu bisu ce, wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi, saboda haka wannan nafs kowane dan adam an dasa masa ita, ita kokarin kullun take ta ce da shi ga wani abu, amma fa in ya bi wannan abin sharri ne babu bata umarni da alheri. Kuma ka duba yadda abin ya zo da sigar mubalaga ammara, wato ba kakkautawa yin umarnin take akai 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 saboda haka in ya ketare wannan za ta gitta masa wani in ya ketare wannan za ta gitto masa wani saboda haka ba kyale shi za ta yi ba sai annafsul lawama la aqsimu bi yawmil qiyamah wa la aqsimu bi nafsil lawama annafsul lawama ita ce zuciyar da idan mutum yayi zunubi za ta dawo tana sa shi nadama yana zargin kansa akan abin da ya aikata na zunubi sai ya tuba saboda haka yayin da al'amaratu bisu ta fusge shi sai kuma nafsul lawama sai ta sa masa tunani akan abin da yake cewa abin da yake yi ba daidai bane gare ya dawo ya tuba ya koma ga Allah sai kuma annafsul mutma'inna ya ayyatuha annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya saka annafsul mutma'inna ita ce annafsul radiya al mardiyya tace wanda kodai yaushe ubarnin dan adam take akan ya aikata alkhairi yakan ya aikata alkhairi to ubangiji ta'ala da ya san cewa a jikin halittar dan adam akwai al'amaratu bisu sai kuma ya halitta masa ya sanya muqabilin wannan sai aka sanya masa annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna ita ce kullun ta za ta umarce shi da kyakkyawan abu yayin da al'amaratu bisu ta umarce shi da wani abu annafsul mutma'inna sai ta hana shi yayin da annafsul amaratu bisu ta hana shi yin wani abin da yake wajibi annafsul mutma'inna sai ta umarce shi da aikata shi dai malam yace waja'ala lahu wato dai yana daga cikin rahamar ubangiji ga dan adam da Allah ta'ala ya ga dama sai ya zubin dan adam zubi ne da babu wannan balance din sai aka samar da balance shi kuma samar da wannan altawazun din cikin halittar dan adam da haka ne ya tahaqqaqu al-ibtila da haka ne za a iya jarraba dan adam din har a iya gane na kwarai a iya gane ba na kwarai ba tunda da sak an yi ka kamar mala'ika to da babu wani abin da zaka yi fifiko da shi a gurin Allah tunda daman kai can an yi ka mala'ika ne babu wani abin da zaka zaku fifici juna a gurin Allah da shi kamar shakan numfashin da muke wani abin da Allah ta'ala ya sanya mana shi a rayuwarmu dole sai da shi za mu rayu so haka ba za ka yi wa ɗan uwanka tinkaho ba da cewa kai kana shakan numfashi ko fiye da nashi ko wani ba ka da wannan tinkaho saboda kowa haka yake ɗabi'a ce guda ɗaya to sai ubangiji ta'ala sai tarkibar ya haɗa ɗan adam da wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke masu kishiyantar juna aka sa ɗan adam a tsakiya kuma aka ba shi cikakkiyar dama ya karkata nan ko ya karkata nan inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur so ubangiji ta'ala sai ya bashi cikakkiyar dama yadda yake da damar ya zabi bata haka ne yake da damar ya zabi shari'a yadda yake da damar ya zabi shari'a haka yake da damar ya zabi bata saboda kaga anan babu wani abin da dan adam zai yi kuka da shi na an zalunce shi ba a hana shi damar ya zabi bata shari'ar ba tunda an nuna masa ita an gaya masa ga yadda take wannan shine zai sa abinda Allah ta'ala ya so ya sanya dan adam a kansa ko dan adam yadda ya dauka na ibtila'i ya tabbata na ibtila'i ya tabbata da ubangiji ta'ala ce inna aradna al-amanat amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala ce ya bujuro da amana amana shine taklif taklif na ka bauta wa Allah ka bi umarninsa ka yi kaza ka bar kaza da sama da ƙasa da duwar watsu suka ce su a bar su bisa fitirarsu ba za su iya a sa su akan sikelin jarabawa ba a dasa musu wani abu na sha'awa a cikinsu a bar su haka iti ya tawa na aukarhan kala ta a ta yi na ta'ayi saboda sun zama masu jawuwa ne kawai a haka don haka su kaga babu maganar sakamako ko uquba a kansu dan adam yace ya ji ya gani shi zai iya dauka to ta yaya za a iya samun bambanci da sauran halittar da suka ce ba za su iya dauka ba shine a dasa masa waɗannan abubuwa duka a tare da shi sai a ga cewa to ya zai ci jaraba ko ba zai ci jaraba ba dan aka bashi gefe guda ba a bashi gefe guda ba ya zama babu ibtila'in a ciki kamar jarabawa ce a rubuta 1 2 ko A B C a ce ka zaba ciki akwai daidai ciki kuma akwai kuskure to zai zama na kawai guda ɗaya kuma ansar ɗaya ce aka sa ɗayan kuma ita ce ansar babu wani da zai ce zai fadi ko aka sa faduwar babu wanda zai ce to shine malam sai yake cewa idza amaratu an-nafsu al-amaratu bis-su nahatu anhu an-nafsu al-mutma'inna yayin da rai ransa wacce take mai umarnin sa da mummunan aiki za ta hana shi wani abu za ta umarce shi da wani abu ita kuma an-nafsu al-mutma'inna wannan rai na tsatsiya mai umarni da kyakkyawan abu sai ta umarce shi da sai ta hana shi mummunan aiki wannan aiki mummuna wa idza nahathu al-amaratu 'an al-khayr amaratuhu bihi an-nafsu al-mutma'inna idan kuma zuciyarsa take abina al-amaratu bis-su wato ta hana shi aikata wani alkhairi sai kuma zuciyarsa take mutma'inna sai ta umarce shi da kyakkyawan abu fa huwa yuti'u hadhihi marra wa hadhihi marra sai da dan adam yake wani lokaci ya kaga ya karkata ya bi wannan wani lokaci ya bi wannan wa huwa lil ghalib alayhi minhuma shi nawa ne na al-amaratu bis-su ne ko kuma na al-mutma'inna ne inda yafi rinjaye in ya fi rinjaye wajen biyayya ga al-amaratu bis-su to ya zama dan bangaren ta saboda haka ta ci nasara ta ci galaba a kansa in kuma ya fi rinjaye a wajen abina al-mutma'inna to ya zama cikin ya ayyuhan nafs ya ayyatuhan nafs al-mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya saboda haka wannan abinda inda yafi galaba shine ma'auni a gurin Allah to kaga wannan ma wata rahama ce ta Ubangiji da an ce da Ubangiji ta'ala ya ce ba zai saka wa kowa ba zai tsirar da kowa ba sai wanda ya kasance bai taba karkata zuwa ga al-amaratu bis-su ba to da babu wanda kuma zai halaka zai tsira a cikin abin nan dan adam to sai kasance Ubangiji ta'ala ya sanya al-ibratu bil-ghalib abin izina shine mafi rinjaye fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun saboda wanda ma'aunansa suka yi nauyi wadannan sune wadanda suke yin nasara to shine malai yake cewa وهو للغالب عليه منهما وربما انقهرت احداهما بالكليه قهرا لا تقوم معه ابدا يتي وربما وان لوكتي انقهرت احداهما ده سيتي رنجاي بالكليه قهرا واتو سي رنجاي ده وان لوكتي سي رنجاي ده daga cikin wannan ai rinjaye ta rinjayen da kuma za ta kuma tashi ba har abada wato maimakon ya kasance yana tuntube yana miƙewa yana tuntube yana miƙewa al-lawama an-nafsu al-lawama tana samun nasara akan sa ko da yaushe to wani lokaci sai a samu ɗaya daga cikin wannan ta rinjaye ko dai al-amaratu bis-su ta riga ta make wannan shikenan ko kuma al-mutma'inna din ya zama ta rinjaye sai ya zama al-amaratu bis-su ta zama babu ba ta da tasiri a tare da shi ko da yaushe وجعل له مقابل الهوى وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة كما أبن الله تعالى يسن ياكما أتارد شي وتو إذا مكا كلا نفرك شي شيطان da yankuwansa shaidanu waɗanda suke jikin ɗan adam suna ƙoƙarin halaka shi Allah sai haɗa shi da mala'ika karim wanda yake fuskantarsa annafs kuma wanda ita ma cikin ƙoƙarin halaka shi annafsul ammara sai ya zama a gefe da ita kuma ga annafsul mutma'inna to yanzu abinda ya rage alhawa san zuciya shi kuma mai Allah ta'ala ya sanya masa wanda shi kuma zai fuskanci wannan san zuciya shine sai ya sanya masa maimakon wannan san zuciyar wato abinda zai fuskanci wannan san zuciyar wanda shine yake ingiza shi yayi wa shedan da'a yayi biyayya ga zuciyar da take al-amaratu bis-su sai Allah ta'ala ya sanya masa nuran wa basira sai ubangiji ta'ala ya sanya masa haske ya sanya masa basira haske din da shine hasken shari'a hasken shari'a hasken al-qur'ani qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin hasken da yake da Allah ta'ala ya sanya na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Saboda hasken shiriya shine zai sa shi shine zai taimaka masa wajen ya murkushe sambin zuciya, domin dama abu biyu ne, ko mutun ya bi shiriya shine ya bi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na Alkur'ani da sunnar sa. In bai bi wannan ba, to abinda zai bi san zuciya ne, babu wani abu na uku. A ce shi baya bin abinda Annabi ya zo da shi, kuma baya bin san zuciya, dole ne in ya bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shiriya, to ya kaucewa san zuciya. In kuma ya bi san zuciya, to ya kaucewa abinda manzo Allah ya zo da shi. Shi yasa Allah ya ce fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Kaga Ubangiji Ta'ala sai ya sanya wato biyayyar biyu ce kawai, babu ta uku, babu wani wanda gashi nan shi tsaka-tsakiya ne, shi baya nan baya nan. Mun sha fada daman abu gaskiya ce, ko kana tanta ko kana kambata, ma za ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Babu wani za a ce shi gashi tsakiya a ce shi dai ba batacce bane, kuma shi ba shiriyayye bane, babu shi. A ce shi ba sunna yake bi ba, kuma shi ba bid'a yake bi ba, babu shi. In ba zai bi sunna ba, to kuma yake yi? Dan dai ba haka yake zaune ba, ba komai, dole yana wani abu. To abin da yake din nan sunna ce ko bid'a ce? In sunna ce to sunna ne, dan me ko shi bai ce shi sunna bane, ku ce masa sunna ne shi. In kuma bai bi ta ba, to bid'a yake bi. Shi yasa Allah ya ce fa illam yastajibu lak, idan har ba su ansa maka ba ya rasulullah, suka ansa naka kiran, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu, to ka sani soyayyen zuciya suke bi. Kaga ba a ce suna nan tsakiya ba, ko za su iya bin soyayyen zuciya? A'a, in dai ba su ansa maka ba, to babu kuma wani abu da suke bi illa soyayyen zuciya. To wannan biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam din da abin da ya zo da shi na Alkur'ani da sunna, wanda shi ne hasken da malai yake magana. Bin sa shi ne maganin bin soyayyen zuciya, bin alhawa. Wa aqlan yarudduhu an adh-dhahabi ma alhawa, Allah ya sanya masa hankali wanda da shi ne zai taimaka masa wajen ya kibin son zuciya. In zai yi aiki da hankalinsa, duk wanda kaga cewa ya saki hanya, to ya zubar da hankalinsa ne. Amma Ubangiji Ta'ala ya ba dan adam guzurin hankali, ya bambance shi da dabbobi da kwari, don ya iya gane cewa ga daidai ya bi ga barna ya kauce mata. Hankalin dan adam yana da tasiri, shi yasa lokacin da aka yi ta samun takaddama tsakankanin malamai cewa hankali shi kadai zai iya keɓanta wajen sanin shiriya cikakkiya ko ba zai keɓanta ba. Mu'tazila suka ce zai keɓanta, saboda haka su a gurinsu in dai mutum ya ƙi bin gaskiya, ko da bai san wani wahayi ba, bai san wani abu ba, bai san kowane irin abu da Allah ya saukar ba, in dai ya ƙi bin gaskiya kawai dan mutum ne, saboda ai Allah ya bashi hankali, ya yi aiki da hankalin da aka bashi mana ya bi gaskiyar. Su kuma waɗanda suke muƙabilinsu a sha'ira suka ce a'a, hankalin ɗan adam ba shi da wani tasiri a cikin shiriya, saboda haka shiriya daban, hankali da aka ba wa ɗan adam daban. To anan ne muhaqquna na ahli sunna suka tsaya suka ce a'a, akwai abin da hankali zai riska, wanda Allah Ta'ala ya halicci dukkan wani mai hankali bisa riskar wannan abu, kuma ya shariku fi jami'ul uqala, duk masu hankula suna tarayya a cikin sanansa. Kowane mutum mai hankali, sawa'un ya taba jin wani abu sunan shi wahayi, ya taba jin akwai wani manzo, ko bai taba ji ba, iya hankali da Allah Ta'ala ya bashi zai iya tantance masa. Shi kamar misali zalunci, babu wani wanda bai san zalunci zalunci ne ba, zalunci to zalunci ne, saboda haka in an masa zai ce ba a kyauta masa ba, ko baya ko bai san akwai wani abu wahayi ba, ko Alkur'ani bai ce ka ai zalunci ba, fala ta zalimu, ko babu wannan ka kuyi zaluncin, dan adam ya san ka cucu wani abu ne mara kyau, ya san kuma ka taimaka ba wani, ka tausaya masa wani abu ne mai kyau. A ce ka ga wani mai bukata, ka tausaya masa, to kowane mai hankali yayi tarayya akan cewa wannan aikin da kai mai kyau ne, kowane mai hankali yana da yayi tarayya akan cewa gaskiya abu ne mai dadi mai kyau, ƙarya abu ce da ba ta da kyau, saboda shi a karan kansa ba zai so kai masa ba, kaga ya fahimci ba ta da kyau kenan, ko da shi zai ji saboda maslaharsa dan ya biya wata bukatarsa. Amma in ya ga mai gaskiya dadi zai ji, ashe kaga zai san gaskiya cika alkawari, misali girmama bako, girmama babba, duk waɗannan wasu abubuwa ne da ya shitari kufi al-uqala, ba buƙatar nasi shi nusus a nan suna zuwa ne domin su ƙara wato ɗora mutane akan wannan, a kuma nuna musu wato a rika nuna musu illar kauce ma waɗannan abubuwa, amma ba wai dan hankalinsu ba zai riski cewa a wannan abu mai kyau ba ne. Shi yasa zaka ga duk wata shari'a da Allah ta'ala ya saukar ta annabawa ta yi ittifaki a nan, babu wata shari'a da aka taɓa saukarwa ta halatta zalunci, ko ta halatta ƙarya, ko ta halatta cin mutunci, babu wata shari'a da aka taɓa yi a duniya da ta halatta wannan, saboda wani abu ne da ya shitari kufi jami'ul uqala. To amma akwai wani abu mai kyau wanda shi kuma ɗan adam in ba an gaya masa ba lallai ba zai gane ba ma. Yanzu a gaya maka cewa in an gama sallah tsaya kai azkar, hankali kawai zai baka wannan? Ba zai baka ba. Dole sai da shiriya sallolin da muke na ibada, mu kalli gabas, mu yi kaza mu yi kaza, in ba da shiriya ba, in ba da wahayi ba, ba za mu sani ba. To waɗannan abubuwa su kuma mutum ba zai iya riskar su da hankali ba, saboda duk wani abin da sunan shi ibada da zaka yi bauta wa Allah da shi, hankali kadai ba zai riske shi ba, sai shari'a ta shar'anta maka shi, sannan hankalinka zai iya gane ashe ko abin da akwai maslaha a cikin sa. An fahimta? Saboda haka kaga ashe akwai abin da dan adam zai iya riska koda babu annabawa, koda babu littafai, akwai kuma abubuwa da yawa waɗanda ba zai riske su ba sai bayan an sau aiko da annabawa, sai an aiko da abin da, saboda kaga dan adam ba zai samu cikakkiyar shiriya ba sai an aiko da annabawa. To wanda yasa Allah ta'ala aiko da annabawa dan dan adam ya samu shiriya cikakkiya, ya gane ta, ya gane kuma abin da yake maslaharsa. To shi yasa bin waɗannan abubuwa guda biyu shine zai kauce wa dan adam fadawa cikin halaka, ya rike abin da yazo na wahayi, kuma ya aiki da hankalin da Allah ta'ala ya bashi. To wannan shi zai sa ya kauce wa abin da yake cewa ittiba'ul hawa. Shi yasa in wuta da suka tashi fadar abin da a ce su rike shi ba za su fada cikin wuta, ba za su kamu kansu a cikin wuta ba, sai suka fadi waɗannan abubuwa biyu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna nasma'u ay nasma'u al-wahya, da mun rika jin wahayin da ake karanta mana alqur'ani da sunna, muna karba muna aiki da shi, kaga sun fadi wahayi, ko kuma muna aiki da hankalinmu, kaga sun fadi abu biyu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, to da bamu zamo yanzu muna cikin yan wuta ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala sai wa dan adam guzurin waɗannan abubuwa, nuran wa basiratan wa aqlan, ya bashi haske, ya bashi basira, ya bashi hankali, waɗanda su za su taimaka masa wajen ya rika karkacewa bin san zuciya. Kaga kenan dukkan makiyan da suke kewaye da shi suna kokarin su ga sun wato su ga ƙarshen sa, su ga bayan sa. Ubangiji ta'ala ya bashi shi kuma runduna da za ta taimaka masa yaki. Kowace bataliya a nan akwai bataliya da take fuskantar ta a bangarensa, kaga za a samu balance kenan. To shine malam yace fa kullama arada an yadhhaba ma'al hawa, duk sanda dan adam ya nufi ya bi san zuciya, ya bi inda san zuciya ta kwashe shi, nadahu al-aql wal basirah wan nur al-hadar al-hadar, sai wannan hankali da wannan basira da wannan haske da Allah ta'ala ya bashi, sai su ruka kiran shi al-hazar al-hazar, shiga taitayinka, za ka fada halaka. Fa innal mahalika wal matalifa bayna yadayka, hanyoyin halaka suna nan gaba gare ka, in ka bi wannan wanda yake jan ka ya wuce gaba kake bin shi, shine hawa, to zai kai ka ga halaka ne, gabansa babu wani abu sai halaka. Kai a hankali, shiga taitayinka. Wa anta sayyidul haramiyya, in ka bi wannan zaka zama abin farautar barayi, barai za su farauce ka wa qutta'i at-tariq da yan fashi saboda hanyar cike take da malalata miyagu da zarar ka bishi to daman shi yaran su ne janka zai yi zuwa ga barai da kuma wadanda suke yan fashi in sirta khalfa hadha dalil in dai ka bi bayan wannan dan jagora shine al-hawa to haka hankalin dan adam yake gaya masa ko da yaushe da hasken shiriya da aka saukar masa kullun abin da ake karantarwa aiki kaza da kaza da kaza da kaza hanyar shedance kakkubita kakkubi abu kaza kakkuyi kaza kakkuyi kaza in kuka bi shi kun bi khutuwatish shaytan wala tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwun mubin kakkubi hanyoyin nan na shedan shedan din nan babban makiyinku ne mai bayyana kiyayya yace fa huwa yuti'u an-nasiha marratan fayabinu lahu rushduhu wa nushuhu fa huwa shi dan adam yuti'u an-nasiha marratan wani lokaci sai ya bi mai masa nasihar wani lokaci ya bi shi ya karbi nasihar fayabinu lahu rushduhu wa nushuhu sai ya gane cewa eh lalle wannan mai bin nasiha din nan mai hankali ne ko mai nasihar ne sai na hankalinsa da nasiha sa su bayyana gare shi ya gane cewa mai kira na bar wannan hanyar lalle mai hankali ne kuma lalle shiriyacce kuma lalle nasihacce wa yamshi khalfa dalilil hawa marratan wani lokaci kuma kawai yayi kunnan koshi guye ta bin wannan dan jagoran san zuciyar nashi fa yuqta alaihi at-tariq tafiya tai tafiya sai yan fashi su yi masa fashin hanya wa yu'khadhu maluhu aqwace masa dukiyarsa wa tuslamu thiyabuhu rigar jikinsa ma a cire masa ya wayi gari tsirararsa to abinda yake nufi anan in ya bi san zuciya yadda wanda ya bi yaran barayi wanda zai ja ka zuwa ga inda suke in ka bi shi karshe zaka rasa abinda ke tare da kai na dukiyarka wataƙila hatta kayan jikinka ma su kwace dan sukan yi haka su kwace har kayan mutum wai kare bi su tunda zai bi su tsirara ne saboda haka sai su kwace dukiya sai su musu kwace su bashi tumbur zigidir dole ya samu guri ya kakkame yana jiran wanda zai kawo masa taimako ba magana ya bi su a baya to haka san zuciya take jan mutum har zuwa ta kai shi zuwa ga makiyansa ya wayi gari ba shi da komai a cire masa tsoron Allah a cire masa rantsene a cire masa tsoron Allah a cire masa kunya karshe ma a cire masa imanin duk a raba shi da su fa yaqulu tura min aina utitu in ya samu kansa cikin wannan halakar kuma ya rika ya jama'a taya haka ta faru taya haka ya aka iya bullo min haka yace wal ajab abin babaki kuma annahu ya'lamu min aina utiya ya san ta inda abin ya faru ya bi san zuciya bi wanda ya san halaka ce da yayi aiki da hankalinsa ya saurari shiriyar da ake gaya masa ba zai halaka ba amma ya yadda ya bi su kuma sai ya samu kanshi cikin matsala ya rika cewa ya aka yi ce to wannan shi fi komai mamaki wa ya'rifu at-tariqa allati qad qut'at alayhi wa ukhidha fiha wa ya'ba illa sulukaha ya san hanyar da ya bi aka yi masa fashi aka kwace masa dukiya amma ya ce ita shi zai bi ita zai bi wani ma zai biya halaka amma ko ba zai saki hanyar ba gashi ya kai ga wani matakin da ya fahimci cewa wannan hanyar babu alheri a cikinta to amma saboda sun riga sun yi tamakkuni a kansa sun riga sun shanye shi sun fi ƙarfinsa sun mamaye masa zuciya to ba zai iya rabuwa da su ba akwai wanda za ka ga sai dai kawai rika cewa sai dai a yi mana addu'a wannan abu da ya kuma riga mun shiga har wuya ba no going back ba shi kenan ya tafi li'anna dalilaha qad tamakkana minhu saboda dan jagoran ya riga ya ci karfinsa wata hakama fihi ya zama shi yake sarrafa shi shi yake jujjuya shi yake cewa yanan yayi binan ya bi tsayanan ya tsaya wa qawiya alaihi ya fi karfin sa ya nuna masa fin karfi walau adhafahu bil mukhalafati lahu da a ce shi dan kadam lokacin da shi dalilul hawa wannan dan jagoran na san zuciya da lokacin da ya jawo shi shi kuma zai nemi raunana shi ta hanyar saba masa abinda zai raunana shi wannan dan jagora shine kin masa biyayya saba masa wazajarahu idza da'ahu ya tsawa ya daka masa tsawa yayin da yaje na kiran sa ce baka isa ba wa harabahu idza arada akhdahu in ya so kama shi kuma ya tsaya ya ga inda karfin sa ya kare ya yake shi iya karfin sa da a ce yayi haka lam ya tamakkan minhu ba zai iya cin karfin sa ba ba zai ci galaba akan sa ba da lokacin da san zuciyar ta fusge shi ya cije ta ce yayi gabas ya kiyayi yamma ya kiyayi tsaya ya tafi dukkan wani ubari ya saba masa ya daka masa tsawa ya tsaya tsayin daka ya yake shi to da san zuciyar nan ba zai yi nasara akan sa ba walakin huwa makkanahu min nafsihi sai dai kawai shi dan adam din wannan shine ya bada kansa shi ya mika masa kansa wa huwa atahu yadahu ya bashi hannunsa yace ga hannuna na kama je kai inda duk kake so shi fa huwa bi manzilatir rajul yad'u yadahu fi yadi aduwihi yace matsayinsa kamar mutun ne da zai dauki hannunsa ya sa a hannun makiyinsa fayasiruhu thumma yasubuhu su'al adab makiyinsa ya kama shi ya daure shi kuma gana masa mummunar azaba shi ya kai kansa shi ya mika kansa don haka yana cikin azabar makiyinsa fa huwa yastaghisu fala yughasu yana neman agaji ba mai kai masa dauki fa hakazal abdu yasta'thiru lish-shaytani wal hawa wa li nafsihi al-abara to haka dan adam yayin da zai bada kansa ga shaydan ya bada kansa ga san zuciya ya bada kansa ga zuciyarsa wacce take umartar sa da mummunan aiki ya mika wuya ga waɗannan makiyan nashi duka ya sallama musu ragamarsa su ja shi duk inda suke so sun bayan ulubul khalas sanda ya ce yana son ya kubuta fa ya ajizu anhu karshe ba zai iya ba saboda haka ubangiji ta'ala ya ba shi dukkanin dama ta yadda zai yaki waɗannan makiya nashi amma ya watsi da damar makin da ubangiji ta'ala ya ba shi ya yi saranda ya sadu da ya mika wuya ya sallama kansa to kuma daga baya ce zai tsira babu halin tsira saboda sun riga sun ci karfin sa sun gama da shi na'am ma an buliya al-abdu bima buliya bihi to yayin da Allah ta'ala ya jarrabi bawa da abin da ya jarrabe shi da shi ya jarrabi bawa da waɗannan makiya nashi wanda suke ta kawo masa farmaki ba dare ba rana suke tamfare da shi ba kuma za su rabu da shi ba har zuwa komawarsa ga Allah ba wani dan adam da zai rabu da waɗannan abubuwa suna jikinsa suna tare da shi Allah ya kare kawai yayi amfani da damar makin da ubangiji ta'ala ya bashi malai ce yayin da Allah ta'ala ya jarrabi dan adam da abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i u'ina bil asakiri wal udadi wal husuni sai aka bashi tallafi agaji taimako na sojoji wal udadi da makamai wal husun da ganuwowi wanda zai shiga ya katange kansa wakila lahu aka ce da shi qatil aduwaka wajahidhu ka yaki makiyin nan naka kai jihadi a kansa fa hadhihi al junud ga rinduna nan daban-daban khuz minha ma shi'ta ebi bataliyar da kake so a ciki ebi sojojin da duk kake bukata su taya yaki a ciki ga sunan wa hadhihi al-udad al-bas minha ma shi'ta ga ainihin kayan fada nan da kare kanka sulke da garkuwa da wacece duk ga sunan an aje maka sanya wanda kake so a ciki wa hadhihi al-husun tahassan minha bi ayyi husnin shi'ta ga kuma ka ganuwoyi nan da zaka shiga ka boye kanka ka rufe tsakaninka da makiyinka shiga kowace ganuwa kake so ka katange kanka warabit ila al-maut kai ta zama kana dakon a makiyinka kana ribat zaman ko ta kwana a wannan guri da makaminka da sojojinka da garuwarka da take tsare da kai har zuwa mutuwa. Babu ranar da yakin zai kare har ka koma gida sai bayan mutuwa. Fal amru qarib, ka zauna har ka mutu, abun ba dadewa. Wannan riba din da zaka yi ba mai tsawo bane. Zaman ka kuna wannan fafatawa da waɗannan ba dadewa zai yi ba, saboda mudda sa shi da muddar rayuwar duniya. Rayuwar duniya nawa take? Ko shekarar Annabi Nuhu aka ba mutum? Yanzu Annabi Nuhu yana nan? So kaga ashe kadan ce, saboda abin da zai zo kusa yake. Saboda haka wannan fafatawar da kuke yi da ribadin da kake yi yanzu, ka dauka ba dadewa zai yi ba, zai kare. A nan abin da yake nufi da ganuwoyi da sojoji da su ne abin da zai zo mana da su a cikin littafin na al-azkar din da zai kawo mana. Kusan littafin duk magana azkar ne. To azkar din da zaka yi da safe da daddare da yamma da kwanciya, zaka fita daga gida, ka dawo gida, zaka ci abinci, su ne waɗannan shirin da Allah ta'ala ya aje maka. Aka ce ka iba, ka katange kanka, ka tsare kanka, su ne yake nufi a nan. Saboda bala'in da yake gefe da kai mai yawa ne, ba yadda za ka iya tsare kanka sai da waɗannan makaman da Ubangiji ta'ala ya aje maka. Su ne a nan za mu zo mu karanta. Nan duk shimfiɗa yake maka don ya gaya maka muhimmancin abin da zai zo maka da su a cikin littafin. An gane ko? To amma yana gaya maka shi don ka fahimci yadda al'amarin yake, ka fahimci a ciki menene ake waye da kai. Saboda haka kowa ya san cewa tsaka tsundum yake, maƙiyansa ne kewaye da shi, kowanne da bugun makami, da me zai kare kansa shi ne zai ci. To gafi abinda za ka kare kanka, kuma wannan yaƙin fa kakkazata na ɗan lokaci ne. Na'am, lokacin kaɗan ne, amma fa har zuwa mutuwa ne. Ya ce wa muddatul murabatati yasiratun jiddan, lokacin da za ka yi riba nan, ka yi dako, ka yi zaman shirin ta kwana, ya ce ba ta da yawa, lokacin baya da yawa. Faka annaka bil malikil a'zam qal arsala ilayka, sai kaga dan lokacin fit ya zo ya kare, sai babban sarki mai cikakken iko ya aiko masa da manzanninka, ya aiko maka da manzanninsa, ya ce su je su taho da kai, aikinka ya kare. Falaqaluka ila dari, su kai ka gidansa, ka gama abinda zaka gama. Wastarahta min hadhal jihad, ka samu hutawa daga wannan gogurmaya. Wa furriqa bainaka wa bain aduwika, an raba tsakaninka da makinka kuma kenan har abada. Wa utlikta fi daril karamati tataqallabu fiha kayfa shi'ita, a saki mararka, a baka cikakken yanci a gidan karamci, kayi ta fantamawa yadda kake so. Wa sujina aduwuka fi as'abil hubusi, kuma aje a daure a rufe makiyinka a cikin mafi wahalar kurkuku. Wa anta tarahu fi sijni, kana ganin shi a cikin wannan kurkuku. Allazi kana yuridu an yudi'aka fihi qad adkhalahu, gurin da shi yake so ya jefa ka ciki, gashi nan shi an shigar da shi ciki. Wa ugliqat alayhi abwabuhu, an rufe masa kofofin da babu fitowa. Wa ayisa min al-khuruj wal faraj, ya fitar da tsammanin babu fita, babu yayewa. Wa anta fi mashtahat anfusuka, kai kuma kana nan kana ta samun abinda zuciyarka ke so. Wa qarrat aynuka, abinda ranka idanka zai yi farin ciki da ganin sa. Jaza'an ala sabrika fi tilka al-muddati al-yasira, sakamakon hakurin da kai na wannan dan takaitaccen lokaci shine rayuwarka ta duniya. Waluzumika thagari lirribat, waluzumika thagara lirribat, da yadda ka tsaya ka ci damara a kan iyaka, baka bari ya shigo maka fagenka ba. Wa ma kanat illa sa'atun thumma qadat wa ka'anna shiddat lam takun, sai ka ga al'amarin kamar dan fishane na lokaci ya zo ya wuce, kuma kamar ba a taba shan wata wahala ba. Saboda haka wannan shine abinda Ibn al-Qayyim yake kokarin ya nuna maka cikin salo na magana, yadda zaka fahimci abin karara, ya sa maka shi a cikin hoto sai zaka ga hoton abin ba kawai yace maka kana cikin hadari ba a ya suranta maka ya hadarin yake saboda ka ganka cewa ka san cewa a kewaye kake abin dan da zai baka shine katangarka shine makaminka in ba haka ba to ka sani tsirara kake a gaban su dukkan wani mashi da wata kibiya da wani makami da zasu harbe ka da shi to ba zai samu mai wani shabaki ba sauraka abubuwan da zai ambata a nan ba karamin shamaki za su baka ba daga dukkan waɗannan abubuwa na bala'i da suke tunkararka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh